sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar ta yau, Lahadi 14 ga watan Maris shekara ta 2021, inda daidai da hannun agogonmu ya koma baya wanda yake cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Akalla an sake rasa rayuka mutane hudu a zanga-zangar adawa da juyin mulki a Myanmar. Fiye da mutane miliyan 119.5 ne suka kamu da cutar coronavirus. Yau Lahadi, cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar cutar a fadin duniya ta bayar da rahoto. Haka kuma za a ji cewa a jamhuriyar Afirka ta tsakiya an kada kuri'a a rumfunan zaɓe da ke da tsaro sosai a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar dokoki a yau Lahadi.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto na kammala taron ɗarikar Tijjaniya da aka yi a jihar Sokoto. Ko mai taron na bana ya mai da hankali a kai? An bayyanar da bukatar da ke akwai ga duk wanda zai tuka mota ko wani abin hawa kamun ya kai ga abin hawan nashi.
Inda direba aka ce ya tafiya kamar awa 6 yana tafiya don ya tsaya ya huta kamar minti 30 nice ko sabba sannan ya kara ya ci gaba.
Muna dauke da wannan rahoton da ma wasu. Bayan nan sai Shamsiya Hamza Ibrahim za ta shigo don ta gabatar muna da shirinta na matasa a duniyar gizo. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Akalla an sake rasa rayukan mutane hudu a zanga-zangar adawa da juyin mulkin Myanmar. Yan sanda da jami'an tsaro sun yi ta harbi kai tsaye a cikin cincirin da masu zanga-zangar a yau Lahadi a garin Bago da ke kusa da Yangon. Sun kashe masu zanga-zanga uku a cewar sakonnin kafofin sada zumunta da sashen Burma na muryar Amurka ya tabbatar da kuma shaidu da kuma kafofin watsa labarai na cikin gida har ma da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ɗaruruwan mutane ne suka haɗu a wajen wani taron lumana don kunna kendir a Yangon jiya Asabar. Sun bijirewa dokar hana fita da karfe 8 na dare da sojoji suka kafa. Akalla masu zanga-zanga 11 a kashe a jiya Asabar a Mandalay, birni na biyu mafi girma a kasar. A Yangon da kuma garin Prey lokacin da 'yan sanda da jami'an tsaro suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar waɗanda suka sake fitowa kan tituna don adawa da juyin mulkin sojan ranar 1 ga watan Fabrairu. Fiye da mutane miliyan 119.5 ne suka kamu da cutar coronavirus. Yau Lahadi, cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar cutar a fadin duniya ta bayar da rahoto. Amurka ce kan gaba a jerin waɗanda suka fi kamuwa da cutar da miliyan 29.4, yayin da Brazil da India ke bin Amurka da miliyan 11.4 da miliyan 11.32. Ta bayyana Amurka na kan hanyar tara maganin rigakafin coronavirus tare da shirin samar da isassun alluran kusan sau biyu na yawan mutanen kasar. Amurka tana ɗaukar nauyin wasu shirye-shiryen samar da rigakafi ciki har da dala biliyan 2 ga shirin COVAX, shirin bai ɗaya na duniya wanda aka tsara don samar da rigakafin coronavirus a duk inda ake bukata. Amurka da Australia da India da kuma Japan sun kuma amince a makon da ya gabata su haɗa gwiwa don samar da alluran rigakafin biliyan 1 a duk faɗin Asiya zuwa ƙarshen shekarar 2022. In ji sakataren harkokin wajen na India a taron manema labarai a New Delhi bayan wata ganawa ta musamman da shugaban Amurka Joe Biden da shugabannin sauran ƙasashen. A jamhuriyar Afirka ta tsakiya an kada ƙuri'a a rumfunan zaɓe da ke da tsaro sosai a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar dokoki a yau Lahadi. Bayan da rikicin 'yan tawaye da baibaye zaben watan Disamba. An fara kada ƙuri'an ne tare da ɗan jinkiri kaɗan a Bangoye babban birnin ƙasar a cewar hukumar zaben. Ana iya ganin ƙaramin layukan mazauna suna jiran kada ƙuri'a yayin da yawancin 'yan sanda da jandarmomi ke tsaye. Mahukunta sun nuna damuwarsu don gujewa sake afkuwar rikicin da ya dabaibaye zaben na watan Disamba lokacin da shugaba Faustin Achange ya sake lashe zaɓe. Amma 'yan tawaye waɗanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce suna samun goyon bayan tsohon shugaban ƙasar François Bozize sun nemi karɓe iko ne a yayin da ake zargin an yi kurakurai a zaben.
Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na farko. An kammala babban taron mabiya ɗarikar Tijjaniya na Afirka tare da jaddada kira ga musulman duniya da su kasance masu kyautata ɗabi'unsu da daidaito akan koyarwar addinin musulunci domin samun salama a duniya baki ɗaya. Jihar Sokoto ita ta karɓi bakoncin wannan taron a karo na 35. Daga jihar Sokoto ga Muhammad Nasir dauke da ƙarin bayani.
Dubun-dubatar magoya bayan ɗariƙar Tijjaniya daga ƙasashe daban-daban na duniya suka taru domin maulidin Sheikh Ibrahim Inyasi Alkaulahi. Farfesa Abubakar Abubakar Yagawal shi ne shugaban sufayen ɗariƙar Tijjaniya na Najeriya.
Maulidi na Sheikh Ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu, inda masoya ne da almajirai ne suke taruwa don su nuna cikakken goyon bayansu a gare shi, kuma su ƙara danƙon zumunci tsakaninsu da junansu, kuma su yi bitar rayuwar shi ta Allah don su san irin tahiyyar da ya yi su ma su yi irinta. Maulidin ba ƙasa kawai ba na duniya ne, saboda muna da mutanen Mauritania, Algeria, Morocco, Senegal, Sudan, Ghana, Niger, Chadi, Cameroon, sannan almajiran sa na Najeriya.
Malamai daban-daban da suka fito daga ƙasashe daban-daban sun magata a lokacin wannan haduwar. Sheikh Dahir Usman Bauchi na daga cikin malaman. Bayan addu'o'in zaman lafiya da aka gudanar, wani babban abu da ya ɗauki hankalin taron na bana shine sake kafa tarihi da tsohon sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi ya yi, wanda bayan gadon kakansa Sarki Sanusi na ɗaya a zaman sarkin Kano ya sake gadonsa a zaman khalifan ɗariƙar Tijjaniya na Najeriya. Muƙamin da wanda ya riƙa sa a ƙarshe shine marigayi khalifa Sheikh Isiyaka Rabiu. Sabon khalifan na ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya Sarki Sanusi na biyu ya magata da mabiya ɗariƙar bayan naɗinsa a zaman khalifa.
Ɗariƙa ce ta tsabiya zuciya, ta tsarkake zuciya da tsarkake halaye da tsarkake ɗabi'u, wanda wannan shi ne kaɗai zai ceci ƙasar nan daga halin da muke ciki. Mu yi amfani da wannan dama mu yi wa ƙasar mu addu'a, mu yi wa shugabannin mu addu'a.
To, ko me mabiya ɗariƙar ke faɗa a kan naɗin sabon khalifa a Najeriya?
Sunana Malam Usman Nasarawa, kuma kebi naɗin da an kawo Sanusi Lamido. Muna kuma na farin ciki, dama shi mulki Allah ke bada shi, don ya bada shi kuma babu wata matsala.
Sunana Zakir Muhammadu na Abida birnin Zoma. Ga naɗin da an kawo Sanusi Lamido Sanusi, ina bada goyon baya, ina mubaya'a, ina yi mashi murna, Allah ya taya shi riƙo.
Saboda cunkoson taron jama'a da suka zo daga ƙasashen duniya, an samu aukawar rufin wata rumfa daga cikin rumfunan da ake taron. Har wasu bayanai sun tabbatar da cewa an samu salwantar rayuwa ɗaya, yayin da wasu suka jikkata da dama. Tun bara ne aka baiwa jihar Sokoto Najeriya ɗaukar bakoncin wannan taron karo na 35, amma saboda cutar muran mashako aka ɗage shi sai a wannan shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To, Ubangiji Allah ya muna jagoranci. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Masu bincike a Majalisar Ɗinkin Duniya sun kira ƙasashen duniya da su ɗauki mataki don kawo ƙarshen aika-aikan da ake a ƙasar Siriya, waɗanda suke janyo cikas ga yankurin da ake na samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar wacce ta kwashi shekaru goma tana fama da rikici. Shi dai kuma mutum da ke bincike kan rikicin na Siriya wanda ke zaman kansa ya miƙa wani sabon rahoto ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wata yarjejeniya tsage ta wuta da Rasha da Turkiyya suka taimaka wajen kullawa a bara a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriyar wanda shine tunga ta ƙarshe da ke ɗauke da 'yan tawaye ta yi nasarar rage rikicin da ƙasar ke fuskanta. Sai dai shugaban kwamitin Pulo Pinheiro ya ce rikicin zai iya sake ɓallewa a ƙasar. Amma jakadan Siriya a Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva Hussein Eddin Allah ya ce rahoton na ɗauke da kurakurai da dama, yana mai cewa gwamnatin Siriya na yaƙar ƙungiyoyin 'yan ta'adda batun da kwamitin binciken ya ɗauki idansa a kai. Daga ƙarshe aƙalla mutum huɗu ne suka mutu bayan da wani jirgin sojin ƙasar Kazakhstan ya faɗi jiya Asabar a cewar gwamnatin ƙasar. Jirgin sojin mai lamba 26 ya faɗi ne a lokacin da yake ƙoƙarin sauka a wani yanayi mai cike da hazo a filin tashin jirgin saman Almati, babban birnin ƙasar Kazakhstan, kamar yadda ma'aikatan da ke kula da ayyukan ba da agajin gaggawa suka faɗa. Jirgin ya taso ne daga Nur Sultan, amma aka daina jin ɗuriyarsa a daidai lokacin da yake shirin sauka. Bayanai sun nuni da cewa ma'aikatan jirgin shida ne a ciki, amma baya ɗauke da fasinja ko ɗaya. Babu dai wasu bayanai daga hukumomi akan abin da ya haddasa faɗuwar jirgin.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye ko kuma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Bayan labaran duniya, yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Wasu alƙalimma na nuni da cewar yawaitar mace-mace da ake samu a sanadiyar haɗarin motoci da sauran ababen hawa a Najeriya ya ninka fiye da kashi 65 na sauran mace-mace da ake samu tsakanin wasu cututtuka da wasu haɗarin rayuwa na yau da kullum, wanda masana ke alaƙanta hakan da rashin kyawun hanyoyi da rashin dokoki masu tsauri akan duba lafiyar ababen hawa kamun a kai ga hawansu. Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi mana nazarin wannan rahoton, ga kuma abin da ya haɗa mana.
Ya zama wajibi a bullo da tsarin amshi mabuɗan direbobi a tasha, sannan kafin a bar su su dau fasinja ko kaya don hawa titi a yi musu karamar jarabawa don gano suna hayyacin tuka mota ko kuwa a'a, in ji Farfesa Wole Shoyinka wajen kaddamar da kafa tashoshin zamani na tsayawar manyan motoci da aka yi a Abuja da Lagos. Wasu sukan kwankwaɗi giyar gwaggwaro ko ya zama barci bai wadace su ba, amma sai su hau hanya da hakan kan haddasa munanan haɗura. Wasu daga tashoshin da za a kafa zuwa yanzu sun hada da garin Ogbulafo a Enugu, Lakwaje a jihar Kogi, Marabar Jos a Kaduna da kuma Ilela a Sokoto. Shugaban ƙungiyar direbobi na Najeriya Najim Usman Yasin ya ce suna maraba da tashoshin, don hakan zai taimaka musu su riƙa sararawa.
Ka diba duk wuraren da aka yi pointing, wuri tara wurare ne da motoci ke tsayawa, inda direba aka ce ya tafiya kamar awa 6 yana tafiya. Don ya tsaya ya huta kamar minti 30 na yi sabbat, sannan ya kara ya ci gaba.
Gwamna Atiku Bagudu na jihar Kebbi na kan gaba a maraba ga aikin waɗannan tashoshin.
Babban hikima ce da wannan ma'aikata mai kula da jirga-jirga ta jiragen ruwa a yi tashoshi manyan motoci za su rinka tsayawa, saboda ko kwanan baya masu manyan motoci ƙungiyar NATO ta jihar Kebbi sun zo sun same ni suka gaya min cewa cikin wata shara mota wajen 50 da kaya saboda rashin irin waɗannan wuraren tsayawa, da kuma cewa wannan wuraren tsayawa ba ma wai kawai tsare kaya da mutunci ba, zai ƙara bunƙasa arziki. Su ma tashoshi ne manya waɗanda kasuwoyi za su tashi a wurin, sannan masu kaya sun san inda kayansu suke, ana iya har waya house da wurin gyara, don haka wannan abu ne babba wanda zai taimaka ma kasa. Naji dadi cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari a lokacin shi ne ya ga muhimmancin ayi haka, kuma yake yunkurin lalle lalle ayi da sauri.
Hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa ke da alhakin kafa tashoshin da hadin gwiwar samar da bayanai daga hukumar kiyaye aukuwar hadura.
90% of the goods coming to Nigeria are distributed by road, so it is important.
Kashi 90 cikin 100 na kayan masarufi da kan shigo Nigeria aka raba su ne ta hanyar mota, dan haka ba wai kadai muna bukatar kyawawan hanyoyi bane, kazalika muna bukatar irin waɗannan tashoshin don kawo sauki a sufurin. Shugaban hukumar barista Hassan Bello ke karin bayani a taron da ya daya hancin duk masu mu'amala da tituna.
Kaga idan an yi haka za ka ga an inganta kai kaya, wata rana kai oda kaya kafin su zo Kano misali sai ai kwana 7 ko 8, wannan yana kawo cikas ga tattalin arziki. Kuma yayi haka aka bude wannan tashoshin, za ka ga an bude mu mutane wurin da za a samu ayi aiki, mutanen mu ko yaran mu da ba su aikin yi sun zo wurin sun samu aiki, kudin shiga kuma za su zo.
Yan kasuwa ne za su zuba jari wajen gina tashoshin. Nasura da Malika Murar, Amurka daga Abuja, Nigeria.
Har ila yau ana ci gaba da samun rashin gamsuwa da sakamakon zaben shugaban kasar Jamhuriyar Nijar. Al'umma a sassa daban-daban na kasar na ci gaba da bayyana damuwarsu akan sakamakon kotun kolin zaben kasar, inda suke cewar kalaman tsohon kakakin majalisar dokokin kasar kalamai ne masu harshen damo. Ga Haruna Mamman Bako dauke da karin bayani.
La représentation nationale souhaite qu'il soit le premier à agir pour montrer à tous nos concitoyens que les élections sont terminées et bien terminées.
Sautin shugaban majalisar dokoki ta kasar Jamhuriyar Nijar ta kammala aiki na shekaru 5 Usaini Tini kenan, a lokacin da yake jawabin kammala tenuwar shekaru 5 na ƴan majalisun, inda yake cewa ai zabe ya kare don sabin ƴan majalisun dokoki na kasa da za su kama aiki a ranar 17 ga wannan watan na Maris na tsawon shekaru 5 masu zuwa, da su sa cigaban kasa gaba maimakon ababen da ba za su ceto al'ummar da ta zabe su daga cikin yanayin da take ba. Sai dai an adawa na cewa tsohon shugaban majalisar da ta gama aiki ba shi da kurmin wannan maganar, domin sun kai kara kotun tsarin mulki game da zaben da ya gabata zagaye na biyu na shugaban kasa. Kuma kotun tsarin mulki tana iya cewa a koma zabe a waɗansu wurare. Inji Maitre Abdulmuni, shugaban jam'iyyar RDR Canji ta reshen birnin Kwani ta Mahamma Usman.
Shi kasan jawabin da yayi, in dai ba zargin da muke wa kotun tsarin mulki ba tsakanin ta ita da gwamnati, in dai ba zargin da muke mata ya tabbata ba, ga magana ita ku da yayi shi ko ya kuskure, mu mun zarge su da kanun su haɗe ba za su yi mana adalci ba. Amma kuma tun da ta muta ita ba za mu zargin ta da rashin adalci, muddin ba mu ga bisa in ta haddo sakamako in ba rashin adalci ta yi. Amma yanzu ga magana ta shi ta nuna, in dai da wata majiya ba shine kirkira a gite ba, to ta nuna babu adalcin da za a shirin yi mana a cikin sakamakon da zakutu za ta yi da kasuwa.
To ai shi yana bayani ne na an yi zagaye na biyu zabe ya kare, an ba da sakamako,
an ba da sakamako ko to ta hadda sakamakon, ai ba ta hadda ba, da mu da su duk ita muka saurare, mun yarda da ita ko muna zarginta, zargi suna wucewa in an ka haddo sakamako in an yi do na gaskiya, ko mu muka wada ya haddo na gaskiya muna yi mu saurare su.
To amma shi shina ganin kotun ai duk bayanin da za ta yi ba ta da ciya Allah, wata kila a koma a sake zabe ko kuma a rushe zabe.
Shi dai tunda bai da tabbaci, kuma an hana kowa shi ci ga abin da an kai, kenan abin da yace zarbabbe yanayi, in ko ba zarbabbe yanayi ba to an shirye da wani abu.
Amma a jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a Jamhuriyar ta Nijar, Alhaji Dan Baba Mamman Ceni ya ce suna cike da mamakin wannan zancen da ɗan adawar suka dogo a wannan lokacin.
Ai majalisa ta yi shugabanta, kuma majalisa kotun tsarin mulki ta ba da sakamakonta, kuma nan na sunaye ban kwana da su abokai ne ɗan majalisa, tunda shi a shugaban majalisa yace zabe ya kare. Zaben nan na majalisa tunda sun yi hand over 17 ga wata ɗan Allah da za a rantsar da sabon ɗan majalisa, to bai kare ba, anan na yin magana, to kuma sun ka juya shi can, to ko can sun ka juya shi ga na shugaban kasa, sai yace to zabe bai kare ba, to ai dole shi hudi ya kare, tunda ya tabbata ya kare, yin sakamako an bashe shi na seni, kuma masu kai kara sun kai kara can constitutional, kuma to in tace akwai inda za a sakewa, to mi an magana, mi alaka shi da magana, shi da magana da yayi, ai ba babu wata alaka tunda shi dai ga wangan lokacin da ya samu tunda bai samun dama ta koma doka miko shi magana da ƴan majalisa tunda suna su ya kare ba kenan don haka na yayi wattan magana hahunan babu
nan ku a wurin ku ba bai kuskure
mu gare mu babu kuskure cikin wagga magana suna ka son su maida komi kuskure saboda su abinda suke hwata kenan
ita dai majalisar dokoki ta ƙasa da Usaini tun ya jagoranta tsawon shekaru biyar ta riga ta kammala nata aiki ɗan ƙasar da Allah zai watsawan rayuwa za su kallo ne yanda sabuwar majalisar dokoki ta ƙasa za ta nata kammala da yin a tsawon shekaru biyar masu zuwa idan Allah ya kai mu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Shamsiya Hamza Ibrahim ke muku lalle marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo batutuwan da suka shafi yanda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen sada zumunta ta yanar gizo wajen samun ci gaba ko aka san haka Kamar yadda muka sani kafofin sadarwa na zamani wato social medias ɗaya ne daga cikin hanyoyin sadarwa da ya zuwa yanzu ya samu karɓuwa tsakanin al'umma wato samari da ƴan mata kai har ma da ma'auratan ganin yadda ake aikawa da sakonnin hotuna da kuma murya kai tsaye ga waɗanda ake mu'amala da su sai dai ganin yadda aka raji a wajen amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su Facebook da WhatsApp da Twitter da Instagram da dai sauran hakan na zama barazana ga zamantakewa waɗanda kan kai ga yaudara ta hanyar aure musamman a kasar Hausa akan haka shirin matasa a duniyar gizo na wannan rana ya lalubo wata matashiya daga jihar Katsina Najeriya wacce ta kafar Facebook ta yi saurayi daga bisani suka yi wa juna alƙawarin aure sai dai kuma a ƙarshe labarin bai kare ta dadi ba ga dai waka daga bakin mai ita
dai mun haɗu da wannan bawan Allah ne a chatin na Facebook inda muka kai shekara kimanin shekara 1 da wata 8 muna tare muna ta magana har magana sayayya ta shigo tsakanin mu muna nan ana zaune lokaci ya nemi ya turo iyayen shi wurin iyayena domin ayi magana a aure yace baya san auren ya dade yana son kaman wata daya sannan lokacin da za a yi bikin saboda baya san dauko ne lokaci mai tsawo na ina masha hakan ba zai ba saboda bai taba zuwa wuri na babban taba ganin shi ba bai san ni babban san shi ba a ce bai kai ayi magana a aure haka nan iyayena ma ba za su yarda da haka ba yace man to shikenan in sa mishi lokacin da zai zo in turo mishi hotuna na kuma haka ya turo man da nashi bayan na tura mishi da hotuna na ya matsa man cewa yana so ya zo dole ga iyayena domin ayi magana aure a ƙarshe min gama waya da shi na bashi daman ya zo gidan mu yayi magana da iyayena kafin ya turo iyayen shi ayi magana aure na nuna man ya ji dadi sosai da jin haka bayan ya zo kwana biyu da zuwan shi muka neme shi muka ga babu shi bayan ya tattara mana wasu abubuwa daga cikin gidan mu da muka nema ba mu gani ba ya kafa kudi a nuna da biyar ne kai maganan waya an a can na fada mishi cewa ban da waya ya daina gani na online ya ce man daga can zai siya min waya ko wani kalan waya ne nake gani a kawai na wanda naji ina son shi in fada mishi shi zai siya mun nace mashi a'a shi ko wani kalan waya ne kawai dai ya siya mun lafiya da wani sai ka fake maka kallo
ba ta bari ba Tukar dai a sha'afa shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. So tare da dama an sha samun ire-iren labarai mai kama da wannan inda samari ke yaudarar ƴan mata ta kafafen sada zumunta na yanar gizo. To ko me ke janyo hakan? Shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin ƙwararre a fannin da ya shafi kwamfuta da mu'amala ta kafar yanar gizo wato Yusufuddin A. Yusuf.
Abin da yake faruwa shine idan suka duba mutumin da suke so su fitar in sun ga dama za su iya daukan hoton wani saurayi kinga a misali akwai matan da su ce aini ina son namiji dogo fari mai saji wani irin wato saurayi wanda yake ake zaina shi a littattafan soyayyan nan sai ta ce ita irin shi take so to idan suka gano ga abin da ita take so musamman wasu matan da ga a Twitter sai rubuta ai ga abin da nake so su suna ganin it's just like kawai sai rubuta ne just like that to shi wannan ba shi da aikin ni sai wannan kafan sada zumunta kuma ba shi da wani aiki to zai duba ya ga weakness yana duba chat din yana ba abin da kike posting. To daga nan zai tattara bayanan sai ya je ya nemo hoton irin wannan saurayin da kike so ya saka, kuma sai ya je ya nemo hoton su wasu a misali in suka lura shi wannan kyakkyawan baya yin Twitter a misali, sai su dinga dauko hotunan sa, watakila shi yana yin Instagram ne sai su dauko hotuna. To a haka sai kiga an cutar da ita, ita fada ai tana son sa, daga karshe dai abu sai ya zamto abin nadama. To don haka mata ya kamata su taka tsantsan, musamman da waɗanda suke magana da su a fagen sada zumunta. Dole sai mutum ka zo ka zauna da shi, ka san iyayensa, ka san gidansu, ka san wasu vital information a kansa, muhimman bayani wanda shi karan kansa ba zai iya huce maka ba. Misali makarantar da yake yi, aikin sa, mutanen da yake hulɗa da su, abokanan sa, ina yake zuwa, sai kin san wannan tun ka ba muki amince da
shi. Ma matashi Shehu Adamu Rajau yayi ƙari da cewar
gaskiya a shafukan sada zumunta a wannan lokaci abubuwa da dama suna faruwa a lamarin da ya shafi zamantakewa da sauran hulɗa dai na yau da kullum. Saboda haka abin da ya kamata shine a duk lokacin da mutum ya tsinci kanshi a waɗannan shafuka, to ya zamo mai taka tsantsan, ma'ana ya zamo mai zurfafa tunani akan abu, kar ya sake jiki kuma kar ya jaye jiki.
To dangane da labarin ita wannan budurwa da aka yaudara, rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta yi nasarar cafko saurayin tare da ɗaura masa laifin sata da yaudara, kamar yadda kakakin rundunar ta jihar SP Gambar Isa ya bayyana mana.
Muna tuhumar sa da laifi na yaudara da ya yi na wannan yarinya da ya yaudare ta da sata da ya je yi a gidansu. Wannan bawan Abdullahi Umar ɗan shekara 31 ya shahara aikinsa shine wacce take man miji ta kafar sada zumunta musamman Facebook.
An gaida Ibrahim Suleiman ɗan Iro a Katsinin Najeriya da wannan waƙar da ya rera kan kafafen sada zumunta, wato social media. Ko yaya wannan sauran ya karɓi gagarumin zargin da aka masa, ku biyo mu cikin shirin a mako na gaba domin jin yadda al'amarin ya kasance. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana bankwana. Bi salam.
Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe. Labaran duniya a takaice.
Akalla an sake rasa rayukan mutane hudu a zanga-zangar adawa da juyin mulkin Myanmar. Yan sanda da jami'an tsaro sun yi ta harbi kai tsaye a cikin cincirin da masu zanga-zangar a yau Lahadi a garin Bago da ke kusa da Yangon. Sun kashe masu zanga-zanga uku a cewar sakonnin kafafen sada zumunta da sashen Burma na muryar Amurka ya tabbatar, da kuma shaidu da kuma kafafen watsa labarai na cikin gida, har ma da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Fiye da mutane miliyan 119.5 ne suka kamu da cutar coronavirus. Yau Lahadi cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar cutar a faɗin duniya ta bayar da rahoto. Amurka ce kan gaba a jerin waɗanda suka fi kamuwa da cutar da miliyan 29.4, yayin da Brazil da India ke bin Amurka da miliyan 11.4 da miliyan 11.32. A Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya an kada ƙuri'a a rumfunan zaɓe da ke da tsaro sosai a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar dokoki a yau Lahadi, bayan da rikicin 'yan tawaye da baibaye zaben watan Disamba. An fara kada ƙuri'an ne tare da ɗan jinkiri kaɗan a Bangui, babban birnin ƙasar, a cewar hukumar zaben.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe Litinin da karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.